billahi minash shaitanir rajim.
Sai warke da iya rike da namiji, akwai da ta iya rike da namiji, ta rike mijin, mijin ta yadda ka san yaro dan yayi, ta sarrafa shi yadda take so. Akwai ko mai girman kai, ka san cikin mata akwai saraki, ita ba sarakiya ce, ba za ta mutso kusa ba sai ka matsa kusa, ba za ta taba ka ba sai kai ka taba ta, kana taba ta din ma tana dan ture hannunka, kuma akan abin da tana da sha'awa tana da bukata, amma ita kawai gimbiya ce. To kaga ai abubuwan daban-daban suke. Ubangiji ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawadatan aw ma malakat aymanukum, in baza ku iya adalci ba sai ku takaita akan mata daya ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka. Zalika adana alla ta'ulu, hakan shine yafi sa baza ku karkace ba, baza ku yi zalunci ba. Tsayawa da daya in baza iya adalci ba shine zai sa baza ka zama azzalimi ba kin. Wa sa'a saduqatihinna nihla, ko baiwa mata sadakin su nihilatan, wanda yake wajibi, wanda suka ce nihilatan bisa ga dadin rai shine ma'anar waqatun nisa sadaqati inna nihla, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan, idan sun yafe muku wani abu na sadaki din ganin dama su yasa tace na yafe maka, ma'ana bayan ta karba sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku, to shikenan ba ku ne. Fa kuluhu hani'an mari'a, sai ku ci wannan sadakin hani'an, wato halal da dada kenan, mari'an wanda yake mai kyakkyawan karfi ba mummunan karfi ba. Wala tutsu fa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tutsu fa amwalakum, karku baiwa wawaye dukiyoyin ku allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wadanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwar ku. Warzuquhum fiha waksuhum, ku arzuta su wani abu cikin dukiyar, ku yi musu tufafi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku fada musu fadi daddada. Wannan gaba ta cikin wannan aya hukunce hukuntan tana da yawa, kuma tana da fadi, kuma tana da bukatun bayani. Da haka mafi kyau mu dakata a haka, gobe sai mu tashi akan ta. Abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyina wa ashrafil mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعكم السلام عليكم ورحمة الله. بركة من سادوا أن يمتي نلهدي وندي داش الشاب يردوش رمضان أو أنك كرات دبورة دليه دودة أشرن دهدو باين هدرم من صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوا مدينة وندكم الشيلة يمتي na tara ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Je idan ba manta ba, mun shiga cikin farkon suratul nisa, mun karanta aya ta 1, mun karanta aya ta 2, har ma mun karanta aya ta 3. Amma saboda wani dalili zamu tashi dai daga kan aya ta 3 din. Akwai wata takarda guda 1 wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir, a ciki yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib da Umar dan Khattab, cewa kissa ce da'ifiya, har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta. To dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta, sai ya duba cikin silsilatul ahadithus sahiha juz'i na farko. Na karanta kissar da dadewa ya kai shekara 10 ko sama da haka, dan haka ba zan iya tuno shafin ba, amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadithus sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta, sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin, saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne. Akwai da'if da'afan shadidan, wanda babu yanda za a yi la yataqawwa bi hali min al-ahwal. Akwai kuma da'ifun munjabir allazi yataqawwa bil mutaba'ati wa shawahid, sananne ne wannan a jikin malaman hadisi. Da haka idan aka ce da'ifi, kada ya kai shiru, magana ce mujmala, kada ya kunu da'afuhu shadidan bi hali yataqawwa bi hali min al-ahwal. Wato idan an ji hadisi da'ifi, da'ifun jiddan, kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya. Amma idan an ji hadisi da'ifi kada ya kai shiru, zai iya zama da'afuhu munjabiran bi haythu yataqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra, sai zanto cewa min bab al hadis al hasan li ghayrihi. Da haka ina fatan zaka duba wancan littafi da nayi maka bayani. Allah ganar da mu, kuma Allah saka maka da alkhairi. Zamu tashi kamar yadda na faɗa daga kan aya ta uku. Wa in khiftum alla taqsutu,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تغن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واسقوهم وقولوا لهم قولا معروفا
وبنجي تي وان خفتم الله تقسطوا في اليتامى idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba filiyata ma dangane da yara marayu da ke hannunku kuna tsammanin ko kun yi yarin jaya a cikin zatanku rashin yin adalci a gare su in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba ko in ku za ku aurar da su ga ƴaƴanku kila ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba to sai ku kyale su fanki huku auro ma fa balakum minan nisa adadin da ya dace da gare ku na mata masna ko da bibiyu wa sulasa ko uku uku wa ruba' ko kuma hurhudu lafazin fanki hu ma saba an saba ala rafi lafazin man yadullu ala al-aqil lafazin ma yadullu ala ghayr al-aqil da anan sai a ce fanki hu man saba lakum minan nisa ko auri wadda ta yi muku daɗi a rai cikin mata domin man shi ne ke nuna wanda mako yana nuna abinda wato abinda yake ba mai hankali ba kenan to sai malamai suka ce saboda me aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man waɗansu malamai ɗin suka ce linukusani aqlin nisa'i bil muqarana ma aqulir rijal dan su hankalin ƴaƴa mata idan an kwatanta da na ɗa namiji nasu yana ƙasa don haka ne ma aka ce a wurin da ake bukatar shaida biyu wurin dukiya ake bukatar shaida biyu maza to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga saboda hankalin su yana ƙasa da hankalin ɗa namiji yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da kusanta su zuwa ga man haka waɗansu malaman suka ce waɗansu malaman kuma suka ce a'a man ana amfani da ita dan zatin dan adam din shi kansa amma idan ana nufin sifar sa ba zatin sa ba sai a ce ma domin sifa rese ne na zati din zati shine gangan jiki sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake makaluwa akan gangan jiki a nan gurin Ubangiji ta'ala na maganar sifar kiyamatan kasancewar ta budurwa ko bazaura da haka sai aka ce fanki huma ko ambaci wadda sifarta ta dace da ku da ku aura din sawa'un budurwa ce wadda take da sifa ta budurci ko ko bazaura ce mai sifar kasancewar ta bazaura kaga sifa ake magana ba zati ba da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man ina fatan kun fahimta shine ma'anar fanki huma fa balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da daya fa wahidatan sai ku takaita akan daya mun yi bayanin adalci a jiya bangalorin da yake wajibi namiji yayi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da daya biyu ko uku ko hudu to anan gurin sai Allah ya ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da daya sai in zai iya yin adalci sai in yana da tabbas din zai murkushe son zuciyarsa adalcin nan kuma shine wajen kaso da siyarwa da tufafi da matsuguni kamar yadda muka yi bayani jiya
amma ba adalci na so a zuci ba, domin so a zuci ba yadda za ka iya daidaita san da kake wa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi 50 wannan kashi 50, dole wata sai ta samu 51, wata ta samu 49, ko ta samu 60 watan 40, ko 70 watan 30. Ubangiji ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba yanda za ku daidaita san da kuke wa matanku koda kun so haka din, koda kun kwadaitu kun sa himma akan haka din. Dan haka fala tamilu kullal maili, kar ku karkata gaba daya. Lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba. Karkata ta san zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba, amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala, to shine aka ce kar ku yi gaba daya. Fatazuruha kal mu'allaqa, dan sai ku mayar da dayar ta zama yar kallo. Ita ba mai miji ba, ita ba maran miji ba. Ba mai miji ba, ba ta samun abin da wutan take samu. Ba maran miji ba, dan gashi sunanta mai miji din. Shine al mu'allaqa. Wata an fahimta. To wannan yin adalci shine sharɗi. Duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai aure na biyu ba. Sannan ban adalci kuma akwai batun ciyarwa. Dukkan mutumin da samun sa yana da ƙarfin da zai ciyar da mace ɗaya ne. Albashin sa a wata, abin da yake samu a kasuwa, ƙarfin jarin sa zai iya rike ne. To anan gurin kuskure ne yace zai karo ta biyu. Yace wai zai dogara ga Allah, ya tawakkali ga Allah. Wannan kuskure ne, ba tawakkali bane, ganganci ne da shiga a haka. Ka'ida sai ka san samun ka ya dace na ka rike mata biyu. Baya ga samu na ka rike mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka zaka iya gamsar da bukatun mata biyu. Ko mun samun ka, ko kai kafi kowa kudi a garin ka, indai kawai ado zaka yi da matan baka da karfin sha'awar gamsar da bukatun su, to sai dai ka takaita akan daya. Ina fata an fahimta. Wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su. Farko ka tabbatar zaka yi adalci. Na biyu ya zanto samun ka zai iya rike mace sama da daya, biyu din ko uku ko hudun. Sannan kuma na uku ya kasance sha'awarka game da 'ya mace, zaka iya biyan bukatun 'ya'ya mata guda hudu din. In hudun ne ko in uku ko in biyu ne. Amma matukar kai bukatar ka ta 'ya mace ɗaya ne, kuskure ne ka karo ta biyu. Bukatar ka ta biyu ne, kuskure ne ka karo ta uku. Ina fata an fahimta. To akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci. Ta wai ko ya ga wata ma ba za a yarda da ganin watansa ba, tun da shi ba adali ba ne ba matarsa ɗaya. To a nan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da ya ƙin ta biyu don yana jin tsoron kada ya zalunci shi ne mai adalci. Cikakken adali kenan. Sama da ya yi ta biyu ya zalunci. Gare ya tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali. Ina fata an fahimta. Wai to yau na zama lauyan masu mata ɗaya ɗaya kenan ko. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, ku takaita da ɗaya ko kuma abin da daman ku ya mallaka. Allah ce zalika adana alla ta'ulu, hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda alla ta'ulu, ba za ku karkata zuwa ga wanda kuka fito ba. Hakan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara, adana alla ta'ulu shi yafi kusata ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, ku baiwa mata sadakin su nihla. Waɗansu malamai sun fassara nihla cewa atiyya, matsayin kyauta, kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wajabta akan ku ne masu bayarwa. Ko mu fassara nihla da cewa wajibi, ku baiwa mata sadakin su wanda yake a matsayin wajibi a addinance. Ko mu fassara nihla cewa diyana wa milla, wato ku baiwa mata sadakin su wanda Allah ne ya shar'anta shi, addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a basu. Ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata. Idan an ce zuwa ga mazaje, kaga namiji dole ya bada sadaki. Idan an ce zuwa ga wakilin mace, a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan ya ci ba, ya karɓa ne a matsayinsa na wakili, wakilce shi. Idan ya karɓa sai ji gida sai bata kayanta, sai ta faɗi me take so a yi mata da shi, me take so a sai mata. Ya halatta ya bata shawara da abu mai amfani da za a sai mata ta je gidan miji da shi, ko a ajiye mata ko dai wani abu da shi. Ma'ana dai sadaki haƙƙin kiyamata ne. Wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar Larabawa a lokacin jahiliya, wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su ɗore a aljihunsu ba sa baiwa kiyamata sadakinta. sai Allah ta atun nisa'a sadaqatihinna nihla, ko ba su sadakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen Ubangiji, ko kuma ka ce nihla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a ba su. Fa in tubina lakum an shay'in minhu nafsan, idan ransu ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku, lakum gare ku suka ce a ba ku, fakuluhu hani'an mari'a, to ya halatta ku ci hani'an a matsayin sa na daddadan abu na halal, sannan mari'an wanda yake da kyakkyawan karfi wanda babu tambaya a kai. Abin nufi, bayan ka bayar da sadaki na 10,000 ko 20,000 an daura aure, da aka kawo ta gida sai ta zo ta ci ga sadaki kuma na baka kyauta, ko ta ce a gashi 10,000 ne kuma zan rike 10, ko 15,000 zan rike 5, ko 5,000 zan rike 15, ta baka shi gaba daya, ko ta rike wani abu daga ciki ta baka wani abu, duk ya halatta. Shine fakuluhu hani'an mari'a. Ubangiji yace wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman, wala tu'tu sufaha'a, kada ku baima wawaye amwalakum dukiyoyinku, allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, wadanda Ubangiji ya sa su zamanto su ne tsayuwar rayuwarku, kar ku ba su, dai idan kun ba su sai su yi almubazzaranci, sai su salwantar da ita. Malamai sun yi sabanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya. Waɗansu malamai suka ce yara ƙanana wanda ba su balaga ba, ballantana su kimtsu, kada ku sai da an raba gado za ku ɗauka ku ba su, dai idan kuka ɗauka kuka ba su, wani ya ce an ba shi 100,000 gadonsa, wani an ba shi 1,000,000 gadonsa, sai salwantar da ita. Dukiyar tasu ce, amma sai Allah ya ce taku, saboda ita dukiya wata aba ce wanda mutum baya iya cin moriyarsa shi kadai, domin idan kana da ita a hannunka baka morewa sai ta rabu da hannunka. Ga naira 100,000 a aljihunka, ga mangoro, ga lemo, ga ayaba, ga kaji, ga tsire, ga balangu, ga kilishi, kana son 100,000 ɗinka kar wani abu ya ragu, kuma kana son wancan, ya za a yi kina? Kaga ba zai yiwu ba. Amma idan ka saki sai wancan ya zo, to shi kuma wancan kilishin ya zame masa kaya, so yake rabu da shi, yanzu kudin hannunka yake so, sai Allah ya shar'anta ya karɓi kudinka ya baka kilishi, dan kar kilishin ya yi masa kwantai, ya karɓi kudi ya baka gasasshiyar kaza dan kar ta yi masa kwantai. Lokacin da kudin suka je hannunka kai ka karɓi kazar, kaga duke ta zama taku ku duka. Shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum, ai dukiyar tasu sai su marayu din, amma sai Allah ya sa mata suna taku, dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita, idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara. Shi yasa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun sa, kamar kana wa kanka ne a fakaice baka sani ba, dan koya idan da arziki a garin ku yafi a ce a wani wuri ne daban, dan idan kudin suna circulating a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak, to kai ma sai a zo har yadda za a yi ka samu, ta hanyar saye da sayarwa, ta hanyar aikata, ta hanyar kwadago, dan Ubangiji ta'ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani. Al insanu madaniyun bi tabai, dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da su wane, ba zai rayu shi kadai ba, duk sarautarsa, duk kudinsa, duk malantarsa, duk bi da kai dinsa, sai ya takutu da sauran mutane sannan ya rayu. Annasu lin nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadam, mutane masu hidima ne wa mutane, mutane laburorin mutane ne, wani yaron wani ne, wani ubangidan wani ne, wani mai wa wani hidima ne, ba'dun li ba'din, sashin suna yawa sashin hidima, yan kauye da yan birni kowa na buƙatar kowa, duk birnin tun dan birni yana son dan kauyen da zai samu ko ya kawo kayan lambu daga kauye dan a siya a birni, duk kauyen tun dan kauye yana buƙatar dan birnin da zai je ya fito da kuɗi a banki, dai idan ya so ya fito da kayan lambu ya siya, shi ya bashi kayan lambu ko ciyawa, shi kuma ya karɓi kuɗin ya koma garin su. Haka Allah ya tsara rayuwa, da haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke kama rayu yace dukiyar ku, kar ku ba su, dan in kun ba su za ku salwanta. A bisa ga malaman da suka ce as-sufaha ana nufin marayu, waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata, da haka ba a baiwa mace dukiya ta rike, ko kuma ko da ta tafi sai dai mijinta ya rike mata, amma wannan zance-zance ne dha'ifi. An fahimta ko? Mace ba wawa ba ce ba, tana da hankali. Yadda za a iya samun namiji ya wauta, a iya samun wawa daga cikin mataye kuma. Yadda ake iya samun namiji mai hankali, a iya samun mai hankali kuma cikin mataye. Da haka in ma da larabcin ana nufin ƴaƴa mata ne, da ba za a ce sufaha ba, domin sufaha din jam'i ne na mazaje, safi sufaha, an gane ko? Amma da mata ne sai da a ce sahaib, an gane ko, wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba, ko safa'is, wato ba zai zama sufaha ba. Wala tutu sufaha a amwalakum, waɗansu suka ce a sufaha ba wai lalle ne ya zama maraya ba, dukkan mutumin da yake ko ba maraya ba ne ba, dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba, mutum ne da girmansa da hankalinsa, amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kuɗi. Abinda za a yi ne ya kamata a ce naira 100 ta rike shi sai yake kashe 500 da yi ne, ko a yi ne ya kamata hidimarsa ba ta wuce 500 ba sai yake kashe 1,000 duhu ne, ko a yi ne ya kamata 1,000 ce za ta rike shi da bukatunsa sai yake kashe 500. To wannan ya zama wawa, ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe. Sai a yi masa gata, kotun musulunci ta rike dukiyarsa, a rike akawun ɗinsa, sai ya kasance kullum ya zo a gaban alkali a rubuta cek daidai abinda zai kashe a ranar a bashi je banki ya karba, saboda kar a bashi da yawa zai yi almubazzaranci. Dukkan mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum 10 ko 15 a je gidansu nima duk ya yanka musu tiket su higa, to kaga wannan ya kamata kotu ta rike masa kudinsa dan wawa ne. Haka dukkan mutumin da zai biya tiket daga nan gurin ya tafi Lagos dan kallon kwallon kafa, ko ya tafi Kaduna, ko ya tafi Abuja a jirgin sama, kila ma da abokai 5 ko 6, ya biya musu hotel, ya biya tiket, ya biya hidima, har ma a yi tata a ciki. Irin waɗannan dukkansu wawaye ne, wato ana rike dukiyarsu ne hankali sai a basu. A ka'ida ta musulunci fa kenan, ba ta akai mahaukata bane ba, kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukaci. Wato wawa wanda bai san ciwon kansa ba, mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma baya da hankali, to su ba wai mahaukata bane ba, su masu hankali ne, amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare da su. Dan kashe dukiya cikin abin da yake saban Allah ba abin da ya fi shi wauta. Kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne, amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta. Masu irin wannan rike kuɗin su ake sai a yi musu hajaru. Shine wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum. Ubangiji yace idan kun rike dukiyar warzuquhum fiha, ku dan rika ba su wani abu na kashewa a ciki. Ibn Asud yace da Allah ce warzuquhum fiha, bai ce warzuquhum minha ba. Ya wannan ya nuna a ce idan an rike dukiyar ba ajiya za a yi ta ba, ana iya sarrafa ta, a sai masa hannun jari a wani kamfani, ko ana masa kasuwanci tana haɓaka. Da haka sai aka ce warzuquhum fiha, inda kawai a ajiye ba ake da sai a ce warzuquhum minha. Amma fi tufidu zarfiyya, cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake dauka kuma a bashi, kaga akwai riba kenan. Domin ajiye ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki, a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya. Mutum ya ajiye naira 100,000 a banki sati 2 sati 3 ba tare da